Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wannan ni Ladan Ibrahim a yau zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya yau shirin kuma zai nazari ne akan abin da ya faru a nan Amurka a jihar Alabama inda gwamnatin jihar Richard Bentley ya sauka da kan karagar mulki kuma kafin ku ji abin da ya sa sauka ga abin da gwamnatin ke cewa
I have decided it is time for me to step down as Alabama's governor. I'm leaving this office that I have held, that I have respected, that I've loved for 7 years.
Yau zan bar wannan office ba dan ina so ba, sai dan ya zama dole. Office ne da na riki, kuma nake matakar mutuntawa. Muna riki shi har na tsawon shekaru 7. Na bar aikin wannan office domin a samu damar mayar da hankali akan ayyukan office, akan abubuwa masu muhimmanci da za su amfani jihar. Ina matakar kaunar mutanen wannan jaha. Amma na san cewa akwai wani abu da ke da muhimmanci wanda ya fi mukamin siyasa. Don haka na tattauna da wanda za ta karbe ni, wato Ke Ibe, akan yadda zan mika mata mulki cikin ruwan sanyi ba tare da wata matsala ba. Har kullum ina cike da farin ciki da godiya da damar da mutanen jihar nan suka bani ta zama gwamna.
Dalilin saukarsa ko ya biyo bayan kama bayanan tattaunawarsa da wata ma'aikaciyar ofishinsa ne, bayanan waɗanda suke da nasaba da batun soyayya. Wanda a bisa tsarin aiki da karanci irin na girman mukamin gwamna a nan Amurka bai kamata a ji gwamna irin waɗannan kalamai na soyayya da wata ma'aikaciya ba. Karkarada karkaraga wannan ne yasa aka baiwa gwamnan zabi na ko dai ya sauka ko kuma tsige shi, wanda shi da kansa ya amince ya sauka. To wai don gwamna ya ce wa wata ma'aikaciyarsa yana sonta, yana fatan ya ga cewa yau gashi suna tare da dai sauran manganu na soyayya, shine za a baka zabin sauka ko kuma tsige ka? To wai wannan a Najeriya batun tsigewa ma ya taso ko marabus? Domin ko ko ba komai, dokar ƙasa bata ba damar a binciki gwamnati da ke kan karagar mulki ba, balle ma har a ce ya sauka domin zaɓin kansa. Anya wannan kariyar da ake ba gwamnoni a Najeriya yana tasiri ko ko akasi ake samu? Shin dokar ta marawa aikata ayyuka a shabaya ne ko ko tana taimako ne domin gudanar da ayyuka? Shin akwai illa idan gwamna ya laifi a sauke shi a hukunta shi? Kamar yadda muka gani a jihar Alabama da kenan Amurka, na tattauna Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna akan wannan batu, na kuma fara tambayarsa ne inda hankalinsa ya karkata game da wannan abin da ya faru da gwamnatin jihar Alabama.
A siyasance yana nuna yadda duk da kokari da aka yi shekaru aru-aru a watsa da tasirin da'a da kuma muhimmancin misali addini da sauransu, har yau akwai mutunta aiki da sanin darajar kai a tsarin gudanar da sha'anin mulki a kasashe da dama, musamman kasashe irin na gabashin yammacin Turai da irin arewacin Amurka. Duk da irin kalubalen da ke tattare da kowane irin tsari, to amma gaskiya wajen mutunta kai da tsare da'ar aiki, to har yanzu gaskiya sun yi fintin kawo sauran yankuna na duniya a wajen ci gaban siyasa. Kuma wannan kaga hannunka mai sanda ne ga masu ikirari, masu kullum suna magana cewa su suna da bin tsari ne irin na demokradiyya, kuma tsari ne musamman ko da ma kasar Amurka. To kaga wannan zai nuna musu cewa duk da irin ci gaban da misali rayuwa wadda ba su da nasaba da addini a rayuwar Turawa da arewacin Amurka, amma har yau har gobe da'a da sanin ya kamata a wajen gudanar da aiki, da wajen amana, da wajen gudanar da sha'anin al'umma, to har yau har gobe yana nan. Kuma dama abin da ake bukata kenan dan muddin kowane komai ikirarin addini a baki, komai ikirarin al'ada ko surutun ana kare ta ko ana tunkaho da ita ko da shi, to gaskiya muddin ta wajen sha'anin gudanar da tsarin rayuwa, gudanar da mulki da rikon amana na jama'a, ko ta hanyar siyasa ne, ko ta hanyar tattalin arziki, ko ta hanya ne na wasanni, to muddin aka ce babu da'a a ciki, to bani za a samu nasara.
Eh, amma dakta baka jin cewa wannan hukunci da aka dauka kan wannan gwamnati kamar a ce ya so ya tsanani ganin cewa kalamai ne ba fa bai farga aiwatar ba, ba su ma hadu garin da garin suka yi wannan magana ba, sannan kuma kasa ce a nan Amurka da take ikrarin wayewa da yancin da cikakken yancin walwala na dan adam.
Eh, wato duk da cewa misali ka iya cewa to ai furci ne yayi, to amma da ya samu damar aikata abin da zai aikata, kuma tunda nake ganin wannan tsari ne na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Idan ya zama to babu hanyoyin tsawatarwa, babu hanyoyin ladabtarwa ma masu jan akalar mulki, masu jan akalar mutane ta hanyar mulki da gudanar da sha'anin rayuwa, ya zamanto kawai kana da dama ne naka aikata laifi, yanzu mu a kasashe irin namu musamman kasar Najeriya ai kaga har akwai wani kariya a wanda misali ake da shi ma shugaban kasa da gwamnati da mataimakin sa da gwamnati da sauran su.
To dan ta kana ganin dokar kariyar nan anya ba tana ƙara marawa rashin da'a baya bane?
Ai tsarin da muke gudanarwa a nan tsari ne da kullun yana wa duk wani yunkurin tabbatar da amana da kamanta gaskiya wajen shugabanci karen tsaye da kuma kafar angulu. Kuma babban abin da ke manuniya shine misalin wannan kariya da suke da shi. Yaya za a yi a ce ka ai komai laifin da gwamnati ya aikata ko kuma laifin da shugaban kasa ya aikata, amma ba za a iya hukunta shi ba in ba majalisar tarayya ce ko majalisar dokoki su a bisa ratin kansu ka ga damun hukunta shi ba. Kuma dalili shine yasa muke ci gaba da halin da muka samu kanmu su ne, saboda kaga wannan yana nuna cewa gurɓatattu babban mutane waɗanda suka maida dukiyar kasa ta zama ganima, waɗanda ba su san da'a a wajen gudanar da sha'anin shugabanci ba da kuma da'a ta kama kai a inda yake ake buƙatar kama kai. To a yau fasashen da muke tunkawo da su waɗanda kuma in mutum ya kalla mu da muke ikirarin addini kaga su tuntuni suka dawo daga rakiyar barin addini misali ya taka rawa a rayuwarsu, ba mu ce kuma shi ne wai abin da ya kamata ba, amma dai kaga su kaga ba a magana tsarin gudanarwa ta hanyar addinin Kirista ko Yahudanci, amma kaga ba su yadda da kasa kai amfani da damar da take karkashin ka ba ta tsarin mulki ko ta wajen gudanarwa ko ta shugabanci kai amfani da shi kai ko ka yada fasadi kai abinda ka ga dama ballantana kuma kai ga satar dukiya ko kuma azurta ƴan uwa ko suru kai ko dangi kaga babu. Saboda ka da za a da gaske ne in za su yi karatun tanasu ko za mu yi karatun tanasu tunda kasashen namu ne, to da akwai abubuwa da dama darussa da dama da za mu koya daga waɗannan, tunda mu a nan ba abin mamaki ba ne mace ta nuna maka katin minista ko katin sanata ko katin ɗan majalisar tarayya, ba abin da za a yi mai ba abin da za a yi mata abin matin kawo ne har ma sai a nemi alfarma ta hanyar haka din kai ma da ba kai misali, saboda kaga wannan manuniya ne ga irin gurɓacewar tsari a irin kasashe irin namu musamman wannan ƙasa ta mu ta Najeriya.
To zakka kenan wani lokaci can baya ƴan Najeriya sun yi ta kiraye-kiraye cewa a cire wannan shinge a cire wannan doka da yake ba waɗannan shugabanni kariya, ina hankalinka ya karkata game da wannan kiran?
A ni tuntuni dama ni ina goyon bayar a cire wannan kariya, saboda wannan rashin cire wannan kariyar ne shugabanni ne. Akwai lokacin da wani tsohon minista na tarayya Dr. Ali Modube ya taɓa kiran gwamnoni yana kiran su emperor governors, kamar gwamna ne amma sarkin sarakuna ne saboda tsananin iko da suke da shi. Shi yasa ma ake kiran tsarin mulkin wasu ke kiran shugaba mai cikakken iko, tsari ne da kawai ya ɗorewa dama ya ba da dama ma shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ya ci karen shi ba babba ka yi abin da ya ga dama, domin mai ya san ko me zai faru shekaru hudun nan sai ya yi su ko shekaru takwas sannan ne za a fara tunanin ma gufanar da shugaban kotu in har za a iya. Yau kana jin irin tabargaza, muna ganin tabargazan da waɗanda aka zaba a baya da kuma waɗanda suke murɗiya a baya da kuma waɗanda su kan suke mulkin yanzu suke yin abin da suka ga dama, da dama akwai su waɗanda wasu ba su yi karatun tanasu ba. Saboda haka wannan gaskiya duk kamata ya ci da wannan tsari na wannan kariya da ake ba mu gwamnati da shugaban kasa. Ya kamata a cire domin shi ne zai ƙara ta da ainihin tsimin mutane wajen tunkarar ainihin waɗannan matsaloli musamman harka ta amfani da dama ta shugabanci domin biyan buƙatun kai ko ta hanyar satin dukiyar mutane ko ta hanyar wata cimma wata manufa ko da kam irin al'amari ne da yake da nasaba da kama abin da wannan gwamnati ya yi.
To amma dakta yawancin lokaci abinda dokan kasa ta ce ko kuma take cewa wannan kariya shine zai dauke musu hankali daga ayyukan da suke gudanarwa, ba ka jin cewa wannan wani dalili ne?
Idan misali a jamhuriya ta biyu gwamnoni sun faɗi wannan, za mu iya cewa gaskiya haka ne, saboda misali kaga kamar mu a nan jihar Kaduna a lokacin mulkin Alhaji Balaram Musa ɗan watanni kusan shekara biyu ƙasa da shekara biyu da ya yi kusan ya gina masana'antu sun kai kusan goma a kowane yanki na jihar Kaduna wanda suke da albarkacin citta, an masu masana'anta irin wannan masu noman auduga masu tumatir ba inda ba a yi ma wannan ba. Misali gwamnatin marigayi Alhaji Muhammadu Abubakari na sani muna yara muna ganin muna karanta irin har lamba suka kungiyoyi na duniya kamar su UNESCO suka ga ba mu gwamnatin jihar Kano wajen raya ilimin manya da kuma irin yanda suka zaburar da tsarin cigaban aikin gona. Na sani shi lokacin jamhuriya ta biyu taki yanda ka san gishiri haka yake arha ga mutane. So idan shugabanci na baya wanda yake na gari ne wanda kuma ya tunkari matsalolin al'umma da kuma kokarin tabbatar da cewa an kare wa jama'a haƙoƙinsu kuma an masu hidima, in a baya sun faɗi wannan za mu ce eh haka ne. Amma dai tun daga shugabanci irin wanda muka gani daga shekara ta 1999 zuwa shekara wajen 16 da aka yi wannan tabargaza da wannan ta'addanci da sunan mulki to gaskiya babu abinda zai sa babu bukatuwar kare irin waɗannan azzaluman shugabanni, babu bukatuwar kare waɗanda suke mai da dukiya. Kana ganin akwai gwamnonin da ake tuhumar su da su da ƴaƴansu, saboda kamar yanda muke magana ɗazu gwamna sarkin sarakuna ne kawai a jihar sa, ya fi ƙarfin kowa, shugaban ƙasa ma zai iya ja da shi, duk takama dai sai bayan zaɓe ne za a ƙila za a iya ganin bayan shi in za a iya. Saboda haka dole ne kawai dama ce suka yi amfani da ita kuma suka yi ta yi.
Masu hare yannan kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da abokin aiki na Ibrahim Jarmai, sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati suke ikon Allah.